Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 16.22 da kuma mita 25 sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya jin mu ta VOA Africa akan mita 102.5 da ke birnin Yamai, sai kuma tashoshin FM na radio amfani da Sarauniya da Fara'a da Nomad da Dalol da kuma Niya. Za kuma iya kama mu kai tsaye a duk fadin duniya ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com. Jama'a masu sauraro, assalamu alaikum. Usman Ahmad Kabara ne tare da Grace Alhera Abdu daga nan sashen Hausa na murya Amurka da ke Washington DC a shirin mu na Al'asar. Da farko ga kanin labaran duniya.
Yau ƴan Afirka ta Kudu ke zabe da ake gani zai jijjiga jam'iyya mai mulki da ta dade tana kan karagar mulki. Daukar mako guda da Donald Trump yayi yana wato jayayya da Kazir da dan waɗansu musulmi iyayen wani soja da aka kashe a Iraki ya sa wato kusoshin jam'iyyar da dama suna fitowa fili suna kushe masa. Kana Rasha ta musanta ikirarin ƴan tawayen Siriya da kungiyoyin kare haƙƙin bil'adama suka yi cewa ita take da alhakin kakkabo wani jirgi.
To sai a dakon cikakkun labaran an jima kaɗan. A yau 3 ga watan Agusta, jamhuriyar Niger ta cika shekaru 56 da samun ƴancin kai daga Turawan Faransa. Shin me gwamnati da ƴan ƙasa ke cewa?
De pouvoir dire que le Niger est parvenu à se faire une place de choix dans le grand conseil.
Shugaba Isu Muhammadu kenan yana mai cewa ina alfahari da yin nasarar shigar da Niger a sahun kasashen da suka yi fice a duniya a yau. Sai dai masharhanta irin su Maman Sani Adamu na da ja akan waɗannan bayanai.
Lokacin jamhuriyar ta farko akwai masana'antu barkatai da aka yi. To a kwana tashi yau babu su.
Nakasassu suna cikin waɗanda rikicin Boko Haram ya illata a sassa daban-daban na Najeriya. Shin suna samun kulawa su ma a gwamnatance?
Mutanenmu da su guragu da su makafi rikicin Boko Haram ya safe su sosai.
A National Assembly akwai doka da an kusan tsaida ita ta zama doka an kusa fasa na kare mutuncinsu na inganta rayuwarsu. Muna kokari da su.
To akwai shirinmu na himma wanda Bahaushe ya ce ba ta garago, amma da farko ga cikakkun labaran duniya.
Assalamu alaikum, barkamu da warhaka ga cikakkun labaran. Yau Laraba ƴan Afirka ta Kudu suke zabe da ake gani zai jijjiga jam'iyya mai mulki da ta dade tana shugabanci a kasar. Jam'iyyar African National Congress ANC ta mamaye harkokin siyasa kasar tun da Nelson Mandela ya kafa jam'iyyar a shekarar 1994, amma karkashin shugabancin Jacob Zuma cin hanci da rashawa ya dabaibaye jam'iyyar yayin da ake fama da rashin aikin yi da kuma nuna waɗansu wariya ƙarƙashin jagorancinsa. Binciken ra'ayoyin jama'a na nuni da cewa jam'iyyar Democratic Alliance za ta samu galaba a birane da suka hada da Johannesburg, cibiyar tattalin arzikin ƙasar. Idan jam'iyyar ta samu damar shugabancin yanzu zai iya buɗe mata kafar ƙara samun kuri'o'i da zaben da za a gudanar cikin shekara ta 2019. Zaben cike gurbin da aka gudanar ya haifar da tashe-tashen hankali tsakanin jam'iyyu da kuma kashe-kashe tsakanin 'yan gani-kashe ni na jam'iyyar ANC da waɗansu 'yan takara. Hukumar zaɓe da kuma jami'an 'yan sanda sun ce an gudanar da zaben cikin kwanciyar hankali da lumana yau da safe, inda sama da jami'an 'yan sanda 75,000 suka kare rumfunan zaɓe. Afirka ta Kudu za ta san inda ƙasar ta nufa yayin da ake kirga kuri'u wanda zai ɗauki kwanaki masu tsawo.
Ɗaukar mako guda da Donald Trump yayi yana jayayya da Kizir da kuma Ghazala Khan, waɗansu musulmi iyayen wani soja da aka kashe a Iraki, ya sa ƙarin 'yan jam'iyyar Republican fitowa fili suna caccakar ɗan takarar, wani abin da ke ƙara nuna irin rashin jituwar da ke tsakanin ƙusoshin jam'iyyar. Meg Whitman, wata fitacciyar jami'ar fasaha da ta nemi gwamnan California amma ba ta samu ba a shekarar 2012, ta shaidawa jaridar New York Times jiya Talata cewa za ta goyi baya kuma da jagorancin nemarwa 'yar takarar jam'iyyar ta Democrat Hillary Clinton tallafin kuɗin yaƙin neman zaɓe, tare da bayyana Trump a matsayin marar gaskiya. Ɗan majalisar dattijai daga jihar New York da Richard Hanna ya zama ɗan jam'iyyar Republican na farko da ya nuna goyon bayan Clinton, inda ya ce hankalinsa ya tashi da jin kalaman ɗan takarar jam'iyyar Republican ɗin, wato Donald Trump, akan iyalan Khan. Waɗannan goyon baya sun zo ne ɗan sa'o'i bayan da shugaban Amurka Barack Obama ya ɗauki matakin ba sabon ba, inda shugaban ƙasa mai ci ya kwaɓi ɗan takara shugaban ƙasa, inda ya bayyana Trump a matsayin wanda bai cancanci zama shugaban Amurka ba. Trump bai yi wata-wata ba, ya maida martani ta hanyar Twitter, inda ya bayyana cewa shugaba Obama ya karrama shi da ambatonsa da ya yi, ya kuma ƙara da cewa Obama bai san abin da yake yi ba tare da bayyana shi a matsayin shugaban jekanayika. An fara wannan takaddamar ne bayan da Khizr Khan, mahaifin wani sojan Amurka da aka kashe a bakin daga, ya kushe wa shirin Trump na takarar jam'iyyar Republican na hana musulmai 'yan kasashen ƙetare shiga Amurka. Khan ya ce da an yi haka da ɗan shi bai shiga aikin soja Amurka ba. Trump ya maida martani da cewa mahaifiyar sojan ba ta yi magana ba domin ba ta da 'yancin magana.
To, kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Rasha ta musanta ikirarin da 'yan tawayen Siriya da kungiyoyin kare haƙƙin bil'adama suka yi cewa ita ke da alhakin harin gubar iskar gas da aka kai yau a daidai inda aka harbe jirgin Rasha mai saukar angulu a baya, bisa ga cewa kafofin sadarwar ƙasar Rasha. Wani ma'aikacin jin ƙai a arewa maso gabashin Siriya da yaƙi ya daidaita ya ce wani jirgi mai saukar angulu ya sako garewanin iskar gas mai guba a ganin wato kusa da birnin Aleppo da aka mamaye. Aƙalla mutane 30, galibi mata da ƙananan yara ne, iskar gas ɗin ta yi wa illa, da ma'aikatan suka ce an zubo da daddare kusa da inda 'yan tawaye suka kakkaɓo wani jirgin Rasha mai saukar angulu. Kawo yanzu dai ba a san irin illar da gubar ta yi ba. Zuwa jiya Talata da yamma akwai rahotanni da ke karo da juna akan wanda ya kai harin. 'Yan tawaye da ke ƙoƙarin ƙwato birnin Aleppo da aka mamaye da kuma dakarun gwamnati da suka yi wa birnin ƙawanya suna tsirawa juna hannu da amfani da iskar gas mai guba. Kawo yanzu dai gwamnatin Siriya da ke yaƙin ƙwace ikon yankin da 'yan tawaye ba ta ce komi ba dangane da wannan lamari da masu kula da lamura suka bayyana a matsayin faɗa mafi muni a cikin watanni da dama.
Kamfanin sufurin jiragen sama na ƙasar Dubai Emirates ya ce wani haɗari ya auku a babbar tashar Dubai yau Laraba bayan da jirgin kamfanin ya gamu da matsala lokacin yana sauka. Lamarin ya auku ne da misalin ƙarfe 1 na rana agogon ƙasar, ya kuma shafi wani jirgi da ya fito Trivandrum a kudancin India. Akwai fasinjoji 275 a jirgin, kuma an fitar da dukansu lafiya bisa ga cewar gwamnatin Dubai. Masu amfani da hanyoyin sadarwar intanet sun nuna hotunan bakin hayaki da ya turnike yana fitowa daga jirgin. Jami'an kamfanin da kuma na tashar ƙasa na ƙasa da ƙasa ta birnin Dubai ba su yi wani ƙarin haske game da lamarin ba. Tashar ƙasa da ƙasa ta Dubai ita ce tashar jirgin sama mafi girma a gabas ta tsakiya, kuma wadda aka fi samun hada-hadar sufurin jiragen sama a duniya. Mun kawo muku labaran duniya ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington da ke gundumar Columbia. To, a yau 3 ga watan nan na Agusta, jamhuriyar Niger ta cika shekaru 56 cir da samun 'yancin kai daga turawan mulkin mallaka na Faranshi. Shin mai gwamnati da 'yan ƙasa ke cewa? Ga wakilin Musulun Mumin Barma daga Niger.
Je suis fier aujourd'hui de pouvoir dire que le Niger est parvenu à se faire une place de choix dans le grand concert des nations.
Shugaba Isu Muhammad kenan yana mai cewa ina alfahari da yin nasarar shigar da Niger a sahun kasashen da suka yi fice a duniya a yau, abinda ke fayyace irin cigaban da aka samu daga 1960 kawo yau. Kamar yadda ya ce, duk da matsalar tsaro da matsalar canjin yanayi da kwaduwar darajar ma'adanai a kasuwannin duniya a baya-bayan nan, tattalin arzikin kasar ya samu cigaba da shi 6 daga cikin 100, sai dai masharhanta irin su Maman Sani Adamu na da ja akan waɗannan bayanai.
In ka dauki lokacin jamhuriya ta farko, akwai masana'antu barkatai da aka yi, to a kwana ta tashi yau babu su. In ka fidda haƙar uranium ko kuma haƙar man fetur, babu wani abubuwa wanda na sarrafawa yau shekaru 56, tattalin arzikin ya yi jingina bisa waje bisa ga dama ba mu faye fitar da albarkatu ba sosai a fuskar noma har yanzu ba mu samu matsayi na wadatar da kai da abinci ba da inda duk damuna ba ta yi kyau ba zaka ga mun kira zuwa waje cewar a bamu agaji cewar kasar mu tana da gibi na ci maka to kaga wannan alamomi ne na kasashe wanda ba su ci gaba ba sosai kasashen da suka bunƙasa ga tattalin arziki wannan tsohon zance ne gare su
kakakin jam'iyyar Independence Tarayya mai mulki Asmana Muhammadu na cewa talakawa su ne shaidu a game da ci gaban rayuwar da aka samu a Nijar
kaje wajen al'umma ɗan ƙasa sun tabbatar da abin da an ka ce ana yi an yi sannan kaje cikin ƙauyuka su mutanen ƙauyuka tambaye su shin abin da aka gani gaskiya ne ko ba gaskiya bane a wajen huskar likita ne a wajen huskar ruwa ne
to amma liman mato wani mazaunin Yamai na ganin akwai buƙatar canjin salon tafiya dan ganin talakan Nishar ya mori arzikin ƙasar sa
mutane su bar ci hakkin talaka hakkin talaka kamar ne faɗa ma ba mutum guda sai ya canye abinci miliyon na kaga ba a ci gaba haka nan to kaga yanzu likita a ce ka zo komi a ciwonka an yi maka shi kyauta shine muke
batun tsaro na daga cikin abubuwan da shugaba Isu ya mai da hankali akan su a wannan jawabi inda ya jinjinawa ƴan ƙasar musamman mutanen Difa ta hanyar amfani da wasu kalamai irin na kwantar da hankali saboda jajircewa akan mawuyacin halin da aka shiga a sanadiyar hare-haren Boko Haram Shugaban kasar Nijar ya jaddada cewa nan ba da jimawa ba sojan kasar da kawayenta za su murkushe Boko Haram nan ma Mamman Sani Adamu ya ce akwai gyara
kage dai matsala wannan da take faruwa a kasashe makwabtan mu ba fa cikin Nijar bane ta faru kasashe makwabta makwabta kuma abin da ya kamata mu yi mu kawo namu rundununi mu jibge kiyaka mu tsare cewar mu za mu tashi mu shiga cikin wani kokowa da ake har cikin kasashe makwabta wannan mun wuce gona da iri ne
a cikin wannan jawabi na ranar samun yancin kai shugaba Isu Muhammadu ya yabawa tallafin kasar Amurka wace yace ta yi tsaye tsayin daka domin dafawa jami'an tsaron Nijar a yakin da kasar ke yi da yan ta'adda Sule Mumuni Barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar
Allah ubangiji ya kara albarkatar kasashen mu gaba daya a duk inda suke a duniya. Kuna tare da sashen Hausa ne na muryar Amurka a Washington DC. To haka kuma na kasassu na cikin waɗanda rikicin Boko Haram ya illata a sassa daban-daban na Najeriya. To amma suna kukan ba sa samun kulawar da ta dace amma gwamnati ta ce tana iya kokarinta. Ga wakilin mu Ibrahim Abdulaziz daga Adamawa.
Ba ma dai ga masu lafiya wani nau'in jama'a da rikicin na Boko Haram ta gayyara a Najeriya su ne na kasasu wanda suka da gurago makafi kutare da kuma kurame domin kamar yadda alƙaluma make nunawa kawa yanzu akwai daruruwan na kasasu da suka ta gayyara ba ma ga waɗanda suka rasa rayukansu
faran da na kasasu suka yi a rikicin Boko Haram ba ta misaltuwa domin wasu na kasasu sun rasa rayukansu sun rasa dukiyoyinsu sun rasa jajansu, sun rasa matansu domin nakasassu. In ana magana nakasassu su suka fi kowa asara a wannan rikicin.
Mutanen mu da su guragu da su makafi rikicin Boko Haram ma ya safe su sosai.
To sai dai kuma yayin da ku hankula ma ke kwantawa a yanzu, hadakar gungun da kasassu a Najeriya na makokawa ne game da shakulatin bangaren da suke zargin ana nuna musu ta wajen samun tallafi. Kamar yadda ake baiwa sauran al'ummomin da ke komawa, kamar da Abubakar Hosere da ke zama shugaban kungiyar da kasassu a jihar Adamawa, ya kuma bayyana halin da suke ciki a yanzu.
Shi yasa abubuwan ma suke bawo mamaki, sai ga kungiyoyi da yawa sun tashi tallafi, ba sa neman ainihin kungiyoyin na kasassu wajen tallafa musu. Yanzu muna je ana kokarin kafa commission, North East Commission, Development Commission, wato hukuma ta musamman ta lura da arewa maso gaba. Ya kamata a ce na kasassu su ne safun gaba a wannan hukuma wajen gani cewa tunda su suka fi kowa wahala, su wanda za a fi taimakawa rayuwarsu domin a inganta rayuwarsu ta makamannin samar musu da aikin yi da kokarin inganta su a wajen samar da ilimi, kamar yadda ECR take kokari ta tallafa wa rayuwar mutane har da nakasassu.
To wai ko me hukumar bada agaji a Najeriya nema ke yi ne game da halin da nakasassu ke ciki? Malam Sani Datti shine kakakin hukumar ta nema a Najeriya, ya bayyana irin tallafin da suke badawa.
Sai ko da akam zaka ga nakasassu an fi ba su ma muhimmanci saboda an san suna da nakasa. Duk abin da za su yi sune kamar farko, ko da wani abu za a raba za ga su, in dai nakasa shi ne za ga shine farko ake fara ba su. Kuma za ga kasan su za ga ya dan fi ma yin nama waɗanda ba nakasassu ba yawa.
To amma su kungiyoyin suna koka kamar kanci hukumar ku bata damu da su ba, wanda ma kai da su a inda su koma wuraren su da kuma wanda suke
kasan shi yanayin aikin nan namu fa, wani sa'in korafi fa ba zai kare ba. In dai kana hurda da jama'a zaka iyaka kokarinka, amma korafi dole ya fito gaskiya.
A bisa tsarin ma'aikatu, nakasassu na gargashin kulawar ma'aikatar harkokin mata ne, wanda hakan ko yasa ma na tambayi ministan harkokin mata da walwalan jama'a a Najeriya Sanata Aisha Jumai Alhassan game da irin tanadin da ake wa nakasassu a yanzu.
Kaga wannan harkar su yana gargashin ministry na, to ina da meeting da su.
Su wa kenan?
Su guragan da nakasassu. Na kawo na zo wurin su, ba manta da su ba. Na kawo musu sikokunan su, su abinci da sauransu.
To na albishi zaki mu, na albishi zaki musu ganin kanci wannan na Taraba kenan, amma akasari a korin su
na Najeriya gaba daya. Yanzu haka a National Assembly akwai doka da an kusa tsaida ita ta zama doka, an kusa fasi ya zama doka na kare haƙƙin su, na kare mutuncin su, na inganta rayuwar su. Muna kokari da su. Sannan muna da abin nan department musamman na nakasassu a abin nan a ministry.
Minista harkokin mata kenan a Najeriya Sanata Aisha Jumai Alhassan kuma fata ma dai shine Allah ya kawo kashe wannan matsala ta ƴan kungiyar Boko Haram da aka shafe da shekaru 6 ana fama. Ibrahim Abdulaziz, Sashen Hausa na Muryar Amurka daga Yola a Najeriya.
Har yanzu dai ana tare da sashen Hausar naku ne na Muryar Amurka dake Washington DC. Ga shirinmu na gaba.
Imma ba ta garago. Jama'a barkamu da warhaka, da masu saduwa da ku a cikin wani sabon shirin Himma ba ta garago. Idan dai masu saurare na biye da mu a cikin shirin da ya gabata, mun tsaya ne inda bakon namu ke muna bayanin cewa rayuwar gida Najeriya ya fi nan Turai, musamman a lokacin da ya zo. Ya ce kudin Najeriya ya fi nan Amurka daraja.
Yawwa, ka ga batun kasan aikin gwamnati especially based on zamu da kanmu gaskiya ne. Ai ka ga saboda shi nake gaya maka batun kake tambayan tuwari da baban gida. Ka gane ai. Kuma na yi aiki lokacin shagari, in za ka yi da kanka gaskiya, ka gane ko komai za ka yi, in dai za ka yi gaskiya ne to Allah na tare da kai. Ai ka ga batun discipline nake fadi, batun da'a. Yawwa, to ka ga lokacin nan da nake gaya maka nan, on kamar yanda shi Buhari ya zo lokacin nan, shugaba Buhari ya kawo da'a din shi nan. Ka gane da'a kori kuwa lokacin, bari in gaya maka, lokacin komai na tafiya daidai. Lokacin ni ina aiki industrial relations department, lokacin in jirgin shugaban kasa in ya zo, mu office din mu ne muke command, mu dey make sure kaman komai is available, which kaman newspaper da sauransu, ko wani abin da dai
abin da ake bukata.
Yawwa, to ka gani ko. Kuma lokacin shi shagarin da lokacin Buhari da lokacin shi baban gidan, ni na ga komai da juna na sani
kowani
different yeah different circumstances na sani na ga ya maka kaman da'a din nan to di da'an da nake ga ya maka nan shi nan garin suke yi komin da suke yi nan garin suna yi ne ta gaskiya
bisa tsari
bisa kan tsari kuma in ka siya kan gaskiyar su zaka samu alheri kware kware fi ganda ke tunani
ina magana nuna bambanci na launin fata
to ka san bambanci dai zan ga ko Africa din ma akwai bambanci in dai batun bambanci kake magana yau in ka duba yau ko Ghana ko Nigeria zaka ga wannan zai ce maka shi ba aushe ne wannan shi Igbo ne wannan kaza 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 shi ma bambanci ne babban bambanci kuwa in ka duba mun duka baka ke ci ko kuma a Ghana ne zaka ji wannan zai ce maka shi kaza kaza ne shi Badagombe ne shi Bagonje ne shi ba aushe ne ko shi Asanti ne ko Wandawa ne wannan ma bambanci ne
to akwai irin wannan anan da lokacin da ka zo ko kuma a wancan lokacin ka kwatanta da wannan lokacin
akwai amma kuma wannan din ya depend on your wisdom
watan da irin ya dogara ga irin basiran da kake da shi
basiran ka wisdom ka ai ko ina ka je a duniyan ga yanda ka yarda kanka aka za same ka yanda ka aje kanka yanda aka zo za same ka in kai baki ne ya depend how to represent yanda ka yi represent din kanka
yanda ka gabatar da kanka
yawa me shi ma in ya ganka sai respect din ka
zai mutunta ka
yawa je da mutuncin ka ba yawa
yanzu Alhaji Huza na san tunda da ka kai wannan lokacin na san akwai iyali anan
iyali gaskiya akwai iyali
daga gida Najeriya ne koko har wa yau da nan din ne
to ai ka san ni batu bi da aka fun iyaye na ga mutanen Ghana ne amma a Ghana din ni ba aushe ba zan fare ne to ina kaman 16 17 years aka dawo da ni Najeriya to saboda shi a Najeriya aka rene ni bayan na gama farkon aji a Ghana kenan to a nan Najeriya na zo na yi karatu na yi school na fara aiki saboda shi in ba ma yanzu inda na samu izini nake yi in je Ghana ba to da duk rayuwa na hankali na komai na a Najeriya ka gane to batun iyalai akwai iyalai ina da mata da yara uku
yan Najeriya kenan
ita matan tawa mutum yan Ghana ce sunanta Ajiya Rukayya sannan ata da farko sunanta Ajiya Zainab sannan na biyu Jafar mai nasara sannan na uku ita ce Ajiya Zulayya
to Alhaji Huza ya koma Najeriya ko kuma Ghana kuwa
to
gani yadda aka dauki lokaci nan
to
aka saba da rayuwa nan
to ai kaman kusan in ga ma kaman Najeriya da Ghana kaman ya zan kwatanta maka kaman akori ne da alishi ko kuma
sai dan jimmar dan jimmai
kaman kai da wuya ko ba kai ba wuya kenan to aka na dauki ni ba ma aka yanda gane Najeriya take kenan don yanda nake sha'awan zama gida yanda nake sha'awa sosai koma karfi na daga gida ina da ya wuya ban kai mun ga kowace shekara da ban zagayawa gida ba yanzu aka da nake maka zance rabona da gida kaman wata hudu kenan
yamma masu aure kaman kullum amma tarbe mu a cikin shiri na gaba yanzu a madadin bakon namu Alhaji Huza Chiroma dan asalin Najeriya kuma tashin Ghana sai Chuba Hero Jodo ne wanda dai ta saucin shirin ni Lada Ibrahim Auke cewa sai wani sati cikin ikon Allah
Raga da basa she ta kare ga inji fulani Raga babu basa
To yanzu kuma sai mu je ga sakonnin da kuke aika mana ta hanyar email.
Sakon na farko na cewa ina ta ƴan uwan mu al'umman jamhuriyar Niger murnan bikin zagayowar kasar shekaru 56 da samun ƴancin kai da fatan al'umman kasar za su yi amfani da wannan rana wajen gudanar da addu'o'in samun zaman lafiya a ƙasar su. Daga Isa Ramin Hudu, Hadejia, jihar Jigawa. sai kuma sakon bamfa Haruna Bajoga da Alhaji Abubakar Jibrin Dangusau suka ce assalamu alaikum VOA Hausa. A madadin al'umman Najeriya muna mika sakon tayin murnar mu ga al'umman kasar Jamhuriyar Niger makwabciyar mu akan cika shekaru 56 da samun yancin kai da fatan Allah ya sa kasar ta samu ci gaba mai dorewa. Sako na gaba na cewa to al'umma arewa ya kamata mu ƙara dagewa da roƙon Allah domin kawo muna ƙarshen hare-haren ta'addanci da kuma samun dawwammamin zaman lafiya a arewacin Najeriya. Daga Naziru Abubakar Sabo Gusau. Wannan sako na cewa a gaskiya shirin da gwamnati take yi na sauya tunanin tsofaffin mayakan Boko Haram da ke hannunta yayi daidai idan har an yi da gasken gaske a yi nasara. Domin sauya tunanin mutum abu ne mai wahalar gaske. Abin da zan cewa gwamnati a nan shine ta fara sakin waɗannan mutane kaɗan da take tsare da su tare da basu tallafi kamar yadda take baiwa tsofin tsagero na Niger Delta albashi. Daga Nasiru Kainuwa Hadeja. Sako na gaba da cewa gwamnan jihar Yobe Alhaji Ibrahim Gaidam ka ji tsoron Allah ka bar koran mutane daga aiki saboda dan tuwon gobe ake wanke tukunya kuma duk abin da ka shuka zaka girbe shi. Daga Adam A. Adam Gashuwa. Wannan sako da cewa sanar da Abu Musab Albarnawi da kungiyar IS ta yi a matsayin sabon shugaban reshenta na yammacin Afirka wato Boko Haram wani abin aitir da shi ne kuma hakan ba zai sa jami'an tsaronmu su yi ƙasa a gwiwa ba a yakin da suke yi da kungiyar. Mu dai fatan mu Allah ya kawo muna ƙarshe ƴan ta'adda a Najeriya da ma duniya baki ɗaya amin. Daga Sha'ibu Idris Kofar Fada Bulangu a jihar Jigawa. Sai kuma sako da ke cewa kama wani ɗan damfara da hukumar yaƙi da cin hanci wato EFCC suka yi abin yabawa ne. A ƙarshe nake addu'a Allah ya sa a yi masa hukunci mai tsanani domin saura su ɗauki darasi. Daga Rilwan Ibrahim London Uba da Alhaji Salih Atiku a garin Uba jihar Adamawa. Wannan sako na cewa assalamu alaikum VOA Hausa. Allah ya sa ziyara da shugabannin kasar Togo da Benin suka kawo a Najeriya don ganin an kawo ƙarshen fashe bututun mai da tsagerun Niger Delta suke yi a kudancin Najeriya. Muna fatan tattaunawa da za su yi tsakanin su da shugaba Buhari na Najeriya ya lalubo hanyar da za ta kawo ƙarshen fashe-fashe bututun mai a kudancin Najeriya. Allah kawo muna zaman lafiya amin. Daga Bashir Kansila mai tukunya bakin kasuwa Dirin Daji da Ado Salati Goma ga Annabi Rijau da Yusuf Maiga mai Gombawa. Sako mu na ƙarshe na cewa assalamu alaikum VOA Hausa. Muna roƙon Allah ya kawo mu ƙarshen butulcewa da shugabannin da muka zabe su suke mana amin. Sako daga Alhaji Aruna Bibi Wahtar Masuwa da Bala Muhammad Dambam.
To kafin mu ƙarƙare bari mu koma ga Innar Amal ta bamu takaitattun labarai.
Larabayan Afirka ta Kudu suke zabe da ake gani zai jijjiga jam'iyya mai mulki da ta dade bisa karagar mulki. Jam'iyyar African National Congress ANC ta mamaye harkokin siyasa kasar tun da Nelson Mandela ya kafa jam'iyyar a shekarar 1994 amma karkashin jagorancin Jacob Zuma cin hanci da rashawa ya dabaibaye jam'iyyar yayin da ake fama da rashin aikin yi da kuma nuna waɗansu wariya karkashin jagorancin sa. Binciken ra'ayoyin jama'a na nuni da cewa jam'iyyar Democratic Alliance za ta samu galaba a birane da suka hada da Johannesburg, cibiyar tattalin arzikin kasar, idan jam'iyyar ta samu damar shugabancin wato cin yanzu zai iya bude mata kofar ƙara samun kuri'u a zaben da za a gudanar cikin shekara ta 2019. Daukar mako guda da Donald Trump yayi yana jayayya da kazar daga Zala Khan, waɗansu musulmi iyayen wani soja da aka kashe a Iraki, ya sa ƙarin 'yan jam'iyyar Republican fitowa fili suna caccakar ɗan takarar, wani abin da ke ƙara nuna irin rashin jituwa da ke tsakanin ƙusoshin jam'iyyar da shi Donald Trump. Rasha ta musanta ikirarin da 'yan tawayen Siriya da ƙungiyoyin kare haƙƙoƙin bil'adama ke yi cewa ita ke da alhakin harin gubar iskar gas da aka kai yau.
To da takaitattun labaran shirinmu na yanzu la'asar ya kammala, sai kuma da daddare za mu sake dawowa inda za mu buɗe layukanmu musamman ma ga 'yan Nijar da yau suke cika shekaru 56 samun 'yanci don jin yadda Nijar ɗin take a wajensu a shekaru 56. Kafin mu sallama ga ta'aziyar gaisuwa da muka mika ga mararrabar kankara wato wani da ake kira sakatare wanda ɗansa ya rasu, Musa Bawa, wanda ya fama da rashin lafiya, Allah Ubangiji ya ji kansa ya gafarta ya ba shi sakatare Dangana a mararrabar kankara da ke malumfashi. Da haka za mu kammala shirin a madadin Grace Alhira Abdul Tsaya ni gabatarwa sai kuma wacce ta bada umarni Julie Letters Creation. Engineer mu na yau Aiden Otko sai kuma ni Usman Ahmad Kabara a Washington DC ke fatan Allah ya tabbatar mana da alheri mu zama lafiya. Yau da gobe sun shirya tsaf sai a kasance da radio Karamatsa.